الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمع الله تبارك وتعالى قوديا واني اصدر ايوارم زوغا وطن ازمي نشيكار الهجرة تدود داري هدود اربع اندداء واني داتي ديو جمعة اشرن لهدود وطن هدود شيكار تدود يود اشرن kuma muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mu cikin waɗanda yake karban ayyukansu a wannan wata ya sanya mu cikin waɗanda yake yarda da su muna roƙonsa ya sanya albarka cikin tafsirin da zamu gabatar wato wannan tafsiri ya sa masa albarka sannan muna roƙonsa ya sa kaiya ga shugabanni waɗanda tsawon shekaru suke ba da taimako wajen shirya gudanar wannan tafsiri da muke gabatarwa tare da waɗanda ke ƙoƙarin yaɗa shi ga mutane a sassan duniya baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a kan ladansa a ranar tashin kiyama. A wannan shekara za mu ci gaba da tafsiri ne daga farkon suratul anbiya insha Allah. Ita ce sura ta 21 a jerin surori da suka zo a cikin alƙur'ani. Tana da ayoyi 112 kuma kamar yadda ka ji sunanta suratul anbiya haka nan sunan yake tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama akwai hadisin al-Imam Bukhari inda ya zo a kitabu tafsir al-Qur'an inda al-Imam Bukhari yake bayanin fada'ilul Qur'an ya kawo hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka fi daɗewa a musulunci Allah ya ƙara musu yarda Abdullah bin Mas'ud ya jera surori yace suratu banu Isra'il wato suratul Isra'il kenan domin ana kiranta suratu bani Isra'il Abdullah bin Mas'ud yace suratu banu Isra'il da suratul Kahfi da Maryam da Taha wal anbiya'u hunna min al-itaqil awwali Abdullah ibn Mas'ud yace kaga surorin nan suratul Isra suratul Kahfi suratul Maryam suratul Taha suratul Anbiya suna cikin dadaddu na zamanin farko wato yana nufin min qadimi ma nazzala Allah tabarak wa ta'ala wato suna cikin dadaddun surorin da Allah ya saukar da su ga annabi Muhammad wato ana nufin surorin da Allah ya saukar tun annabi sallallahu alaihi wa sallam yana garin Makka kafin ma yayi hijira ya dawo Madina Abdullah ibn Mas'ud yace wa hunna min tiladi wato yana nufin suna daga cikin mafi kyawun wato surorin da sun kai makura ta wajen kyau ta wajen bayanin su don haka yasa idan ka dubi waɗannan surori zaka ga kusan dukkan su suna dauke da tarihi suratul Isra'i suratul Kahfi Maryam Taha al-Anbiya wato surori ne da Allah ya tsara su a tsari na tarihi, kuma suna dauke da bayani wanda ke da tasiri ta sashin aqida. Saboda haka yasa Abdullahi bin Mas'ud yana daga cikin waɗanda suka fara haddan waɗannan surorin, wanda shi yasa bai manta ba. Wato surorin da ya fara haddan su kenan a lokacin da Allah ya nufe shi da karban addinin musulunci, yani al-awwaliyya bi'tibari nuzuli li'annaha makkiyatun. Amma da shi Abdullahi bin Mas'ud yace suna cikin dadaddu, yana nufin suna cikin surorin da Allah ya saukar da su ga annabi tun manzon Allah yana garin Makka kafin ya hijira zuwa Madina. Wa annaha awwalu ma hafizaha min al-Qur'an. Kuma Abdullahi bin Mas'ud yana cewa su ne surorin da ya fara haddan su suna da albarka, wanda akwai malaman da ke cewa inda zaka dauki waɗannan surori ka haddace, kamar da shi Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa, yana cewa kamar karatun kama Allah zai sa masa albarka. Don haka Abdullahi bin Mas'ud shi tsarin sa, wato lokacin da Allah ya nufe shi da musulunta, ya zamanto waɗannan ya fara haddan su, to sai ya rike su da kyau, yana daraja su, kuma saboda irin bayanan da suka zo da shi. Limata banman zikirin kasar, saboda dukkan su sun dauki labarai, akwai kisoshi na annabawa da waliyan Allah. Alitafin at-tahrir wa tanwir, tafsirin at-tahrir wa tanwir, yana mujallad nabir shafi na 17, Ibn Ashur yace me yasa aka kira suratul anbiya da wannan suna. Da kaji ka san dalili, an kira suratul anbiya da kaji ma'anarta suran annabawa, me yasa aka kira ta suran annabawa? Yace annaha dhukira li'annaha dhukira fiha asma'u 16 nabiyyan. Saboda a suratul anbiya an kawo sunayen annabawa 16. To inda zaka dubi alqur'ani gaba daya, babu surar da tazo da annabawa sunayensu gaba daya har ya kai 16, in banda suratul anbiya sai kuma suratul an'am. Babu shakka suratul an'am tana da wato sunayen annabawa a cikinta, wanda an kawo annabawa 18, wanda yazo a aya ta 83, wanda Allah tabaraka wataala ya yi magana akai. To in ka dubi wannan, ita tana da annabawa 18, amma suratul anbiya tana da annabawa 16. Me yasa ba a kira suratul an'am suratul anbiya ba? Saboda in suratul an'am tana da wani ilimi na musamman wanda ya shafi hukuncin dabbobi, wanda shi yasa aka rinjayar da sunanta ta wancan sashi. To tunda ta dauki wannan, sai ya zamanto suratul anbiya ita ce kadai ta dace a kira ta da wannan suna, dan babu sura kuma da take dauke da sunayen annabawa da adadin su ya kai na suratul anbiya, idan ma suratul an'am ce kadai. To tunda an ba ta wancan suna, sai zama suratul anbiya ita ce ta kaita. Fakana suratul anbiya ajdar min baqiyati suwaril qur'an bi hadhihi tasmiya, ya zama suratul anbiya ita ce kadai ta rage a kira ta da wannan suna. Saboda haka in aka ce suratul anbiya, ana nufin surar da take dauke da labarin annabawan Allah. Kaga kenan sura ce la shakka da take da ilimi muhimmi, domin inda aka ce za a bada labarin annabawa, to fa za a bada labarin manyan mutane kenan, don su ne mutane mafi daraja da Allah madaukaki ya halitta. Idan aka ce ga labarin su, to duk mutumin da ke son ya tsira a duniya, ya tsira a lahira, zai saurara. Saboda ya tabbata labarin annabawan Allah din nan a cikinsa ne ake samun shari'a, a cikinsa ne ake samun tsira. Shi yasa Allah ya ware sura guda ya kira ta suran annabawan Allah. Domin la shakka akwai muhimmin darasi wanda duk mai son ya tsira a duniya da lahira zai samu a ƙarƙashin wannan sura. Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ci riban ilimin da Allah ya sanya a wannan sura. To me Allah madaukaki ya faɗa a farkon sura?
Bismillahir Rahmanir Rahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
الله سبحانه وتعالى آية تفركو يشي اقترب للناس حسابهم حساب متاني ياما توغريسو. إذا كنت حساب متاني أنا نفهم رانا تاشين كياما. الله يشي ياما توغريسو وهم في غفلة amma duk da haka mutane suna cikin gafala mu'riduna suna kauda kai ga wa'azi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake musu Allah ka tsare mu wato ita wannan ayar guda in ka dube ta da kyau zaka ga ta dauki abubuwa guda uku wanda zahiri ne Allah ya ambaci abubuwa guda uku a wannan aya na farkon su Allah yace ittaraba lin-nasi hisabuhum lokacin hisabi ga mutane ya mutso gare su ya mutso wato Allah yace lokacin hisabi ya mutso idan aka ce lokacin hisabi ya mutso ana nufin sa'ar karshen duniya fa ya mutso domin sa'ar karshen duniya sai ta zo kafin nan tsayuwar hisabi yake tabbata tsayuwar hisabi yana kasancewa ne bayan duniya ta kare idan aka sake tashi shine busa na biyu a wannan busan ne za a taru taruwar hisabi to Allah ke cewa maimakon ma Allah ya ce sa'ar karshe ta mutso sai ya ce lokacin hisabin mutane ya kusa ittaraba to dan haka wannan yana cikin dalilai da suke tabbatar da duniya ta kusa karewa wato Allah ya faɗi wannan a zamanin annabi ne Allah ya faɗi haka ne a zamanin manzon Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa lokacin hisabi ya mutso ya kusa to mu kuma a yanzu fa bayan an samu shekara 2400 ka iya cewa ai lokacin ma ya zo kenan idan aka ce ya kusa to yanzu fa bayan shekara 2400 wannan yana kama da wasu ayyurare cikin alqur'ani da Allah madaukake ya bada misali a farkon suratul qamar yace ittaraba lin-nasi
yaqtarabat as-sa'atu wa shaqqal qamar
akala suratul ahzab
wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba
suratul shura ayat 17 yace
wama yudrika la'alla as-sa'ata qariba
wato Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi duka yana tabbatar mana kusancin sa'ar karshe saboda haka yasa malamai suke cewa a cikin alqur'ani in ka lura zaka ga da tsayuwar hisabi da sa'ar karshe Allah tabaraka wataala ya hada su a wuri guda dan haka a wani lokaci sai ayi amfani da kalmar hisabi ana nufin sa'ar karshe a wani lokaci sai ayi amfani da sa'ar karshe ana nufin tsayuwar kiyama saboda lokacin a kusa yake kamar yadda hadisi ya tabbatar mana ma tsakanin sa'ar karshe da sa'ar ta farko ta biyu wato busawan farko shine sa'ar karshen duniya sa'ar farko na lahira shine busa kaho da za a yi na biyu tsakanin busawar farko da na biyu shekara 40 ne don haka ba yawa saboda haka yasa a wani lokaci sai kaga Allah ya amfani da kalmar hisabi maimakon sa'a kamar yadda ya amfani da ita anan iktaraba lin-nasi hisabuhum maimakon ittarabatis sa'atu sa'ar karshen duniya ta kusanta wato ta matso wan shaqqal qamaru gashi har watsa ya tsage wanda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul ahzab ayata 63 yace wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wato ya akai ka sani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwa sa'ar karshe din nan ma tana kusa wato ta ma zo ba mu sani ba sannan a suratul shura aya ta 17 yace wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib wanda duk yana tabbatar mana sa'ar karshe din nan tana kusa lalle kutun da Allah tabaraka wataala ya tabbatar da kusancin ta wanda ya nuna cewa abinda ya rage ma duniya ba shi da yawa Allah ya kyauta karshen mu abu na biyu wanda ayan nan take tabbatar mana wato shine ziyadatu nisyanil hisabi ma'a qurbil waqti duk da Allah ya ce hisabi lokacin hisabi ya matso sa'ar karshen duniya ta kusa amma ba abinda mutane suke yi sai dada mantuwa shine abinda Allah ke faɗa wato idan aka ce duniya ta kusa karewa me ya kamata ga mai hankali ya ƙara jin tsoro amma sai Allah tabaraka wataala ya ce ba maimakon ƙara tsoron Allah mutane sai dada gafala suke yi da duniyar kuma da suke hidima gare ta mata matso wato karewar ta ya kusa abinda ya rage mata bashi da yawa sai dai akwai muhimmin ilimi da ke karkashin wannan aya wato shine ilimi ne na balaga wato duk sa'in da Allah ya dauki kalma yayi amfani da ita a cikin alqur'ani to ka sani akwai hikimar da ta sa Allah yayi amfani da wannan kalma misali anan Allah madaukaki yace ittaraba linnasi hisabuhum, wato lokacin hisabi ga mutane ya kusanta gare su, sai yace wa hum fi gaflatin, duk da haka mutane suna cikin gafala. Me yasa Allah ya amfani da kalmar gafala? Ba a ce suna cikin mantuwa ba, sai aka ce suna cikin gafala. Me ma'anar gafala? Wannan yasa malamai suka rubuta littafai a kai. Gafala tana da hatsari ga rayuwar musulmi. Allah ka tsare mu. Daga cikin waɗanda suka yi magana akan gafala akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin Madarijus Salikin, yana mujallar na biyu shafin 434. La shakka gafala da mantuwa abu ɗaya ne, domin idan Allah madaukake ce ittaraba linnasi hisabuhum, lokacin hisabi ga mutane ya kusanta, wa hum fi gaflatin, suna cikin mantuwa, wannan ma ya dace, saboda gafala da annisyan suna da ma'ana ɗaya, amma akwai abin da ya bambanta su. Shine abin da Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya yi magana a kai, yace abin da ya bambanta mantuwa da gafala, annal gaflata tarkun bi ikhtiyaril ghafil. Idan aka ce wane yana gafala, yana da gafala, to ana nufin wane mutum ne mai mantuwar da gangan, wato da gangan ya manta abu. Saboda haka mantuwa ta da gangan ita ce ake kira gafala. Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace wannan siyanu tarkun bi ghairi ikhtiyarihi. Amma idan aka ce mantuwa fa, ita mantuwa ka bar abu ne ba da zaɓin ka ba, ba da son ka bane, ba da son ka bane sai ka bar abu, sai a ce wane ya aka sai ce na manta, kaga ba da zaɓin ka bane mantuwa ya faru. Amma gafala fa da zaɓin ka ne, saboda ka in aka ce wane yana cikin gafala, to mantuwa ce ta ganganci, wanda mutum ya yi ta ne da gangan, bai kamata a ce ya yi ta ba. Saboda ka yi sa malamai suke cewa qillatul yaqin, abinda ke jawo gafala shine karancin imani. Duk sa'ilin da imani ya karanta, to zaka samu gafala tana karuwa, wanda shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo cikin suratul A'raf aya ta 205, yace wazkur rabbaka fi nafsika,
wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil ghudwi wal asal, wa dun al-jahr min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Annabi sallallahu alaihi wa sallam, domin duk sa'ilin da kaga Allah ya kira Annabi kai tsaye bai kira mabiyansa ba, to maganar tana da ƙarfi. Allah ke gaya ma Annabi wazkur rabbaka fi nafsika, kayi zikiri, bi ma'ana ka riƙa tuna Allah mahaliccinka a cikin ranka, tabarru'an, ya zamanto kana da tawali'u, takhashu'an lillahi wa tawabu'an lahu, kana khushu'i, kana tawali'u ga Allah, kana nuna kaskancinka ga Allah. Idan zaka yi zikiri, haka ake so zikirinka ya zama akwai tawali'u. Idan tuna Allah zaka yi, to tunanin Allah nan ya sa maka tsoron Allah. Duk sa'ilin da ka tuna Allah, sai ka samar ma kanka kaskanci, ka sani cewa kai ba kowa bane, wanda shi ake nufi da tawali'u. Sai Allah ya ce wa khifatan, kuma a samu tsoron Allah. Wasifatan wa dunal jahri min alqawli, ba tare da an daga murya ba, saboda za a yi zikirin Allah. Bil ghudwi wal asal, a samu kana haka safe da yamma. Sai Allah ya ce masa wala takum min alghafilin, kar ka yadda ka zama cikin gafalallu. Ashe abin da ke raba mutum da gafala shine samun tsoron Allah. Duk sa'ilin da tsoron Allah ya ragu, yaqini ya ragu, to gafala tana karuwa. Shi ne Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ce a nan, kaga ai Allah bai ce ma Annabi wala takun minan nasina ba, kar ka zama cikin masu mantuwa, fa inna nisyana la yadkhulu tahta taklif fala yunha anhu. Ai mantuwa dama ba ta cikin abin da dan adam zai iya hana kansa, saboda haka Allah bai cewa kar ka manta Allah. Wannan mantuwa ba abu ne wanda zaka iya ba, yana zuwa maka ne ba tare da kai shiri ba. Kaga bambancin gafala da mantuwa? Mantuwa tana samun ka ne ba tare da niyyar ka ba, amma gafala fa da niyyar ka take samun ka, wato shine ake nufi da sakaci, sai a ce wane yana da sakaci, ba za a ce yana da mantuwa ba. Me yasa ba a ce yana da mantuwa ba? Saboda ai da gangan ne yake wannan sakacin. Duk inda aka ce wane yana sakaci to gafala ce. Saboda haka yasa gafala da mantuwa suna da bambanci. Kuma akan haka yasa da zikiri da addu'a matukar akwai gafala tare da mutum, to ba shi da lada a kansu. Duk inda aka samu gafala tana zikiri, ya za a yi a samu gafala tana zikiri, hannunka yana jan carbi, bakinka kana surutu, ta gafala ce. Ya nuna cewa zuciyarka wani abu ne take daban, harshenka yana wani abu, zuciyarka tana wani abu, akwai gafala. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace kar ma ka bayyana murya lokacin da zaka yi zikirin Allah, ya zamanto kana yin sa ne a ranka, sannan kana kawo tsoron Allah a zuciyarka, kana tawali'u gare shi. Karshen ta Allah yace kar ka zan cikin gafalallu. Gafalalle shine wanda yana zikiri harshensa na fada, zuciyarsa ba ta tsoranta me yake fada. In ka dawo ta sashin addu'a ma haka annabi ya fada, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Manzo Allah yace ku roki Allah kuna da yaqinin Allah zai karba, kar ku roki Allah da gafala. Idan kuna roƙon Allah da gafala aikin banza ne, Allah bai karba. Me ce ce gafala? Zaka samu mutum dama ya dade ya saba da rabbana atina, saboda haka ana sallama rabbana atina fid dunya, bakin ya riga ya saba, zuciyar ba ta ma hararan ne harshen yake fada, yana yin sa ne saboda ya saba, to wannan Allah zai karba, saboda akwai gafala tare da shi. Ai kaga Allah tabaraka wataala ya ce masa uzkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifa, a samu yani khawfun min Allah, lokacin da kake zikiri kake addu'a a samu tawali'u, a samu tsoron Allah, a samu tuna Allah, to wannan shine zikirin da kake samun lada akai. Amma idan mutum ko addu'a ce yayin ta zuciyarsa tana wani guri, harshen na fadan abu daban, to la shakka Allah bai karba. Wanda ya samu hadisin Abu Huraira, wanda shine muka karanta, ya samu hadisin Abu Huraira shine muka karanta, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'a min qalbi ghafilin lahin. Sannan akwai hadisin Abdullah bin Amr, wanda shi ma ya taho da irin wannan bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace fa inna Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. Allah bai karban addu'ar bawa wanda ya kira Allah alhali zuciyarsa wato taraf kana, shine zuciyarsa tana cikin gafala. Wanda hadisin Abdullah ibn Amr yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 2767 da 66. Don haka yasa malamai suke magana akan ita gafala, matukar mutum yana tare da ita to Allah tabaraka wa ta'ala bai karban ibadarsa, bai karban zikirinsa, bai karban addu'arsa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Miftahu Dar as-Sa'ada yace falamma kana al-qalbu wi'an والاذن مدخل ذلك الوعاء وبابه والاذن مدخل ذلك الوعاء وبابه ده شيكه عينه زوجيا itace jakar da Allah ya ba dan adam, kunnan dan adam sai ya zama wato hanya ce ta inda zaka shiga wannan jakar da Allah ya ba mutum. Kana husulul ilmi mawqufan ala husnil istima'i, saboda haka yasa samun ilimi yana da wahala idan mutum bai da kyakkyawan sauraro. Wa aqlul qalbi, idan zuciyarsa ba ta surantawa, ba ta hankalta abin da yake ji. Wal aqlu huwa dabtu ma wasala ilayhi alqalbu wa imsakuhu hatta la yanfatilu minhu, zuciya ita ke rike abin da wato kunnuwa suka dauko, abin da kunne ya dauka zuciya sai ta rike. Saboda haka idan kunnuwa sun dauko ilimi, zuciya tana riƙewa, ita zuciya ita ce take auna wannan abin da kunnuwa suka ɗauko. Idan zuciya ta auna sai ta riƙe wannan, to idan akwai gafala to wannan ilimin baya samuwa. Saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai karban zikiri da kuma addu'ar mutumin da ya zamanto gafalalle ne. Duk sa'ilin da aka ce ma mutum yana da gafalta, mutum ne mai rayuwar ko oho, to la shakka bata ce take gabansa, wanda shine abinda Allah ya tabbatar mana a cikin Alqur'ani. Fatarahu ya'ishu fi dunya la hamma lahu illa fi ta'amihi wa sharabihi wa shahwatihi, gafala ita ce ta sa mutum ya manta mutuwa, ya manta tashin kiyama, ya zamanto ba shi da wata damuwa sai dai abinci sai dadin rayuwar duniya. Wanda Allah ya ba mu misalin sa a suratul A'raf aya ta 179. Ya Allah yake wa laqad zara'na li jahannam
ma zara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
سورة الأعراف آية 179 الله سبحانه وتعالى ya tabbatar mana rayuwar mutumin da ke da gafala, wato shi ne mutum mai sakaci wanda baya lura a rayuwarsa. Allah madaukake ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-insi, mutane da yawa, aljanu da yawa, Allah ya halicce su ne kawai saboda wutar jahannama. Allah ka saba mu bane. Wannan shi ne farkon maganar Allah. Wa laqad zara'na ma'anasa laqad khalaqana li jahannama kasuran min aljinni wal insi, mutane da yawa, aljanu da yawa, Allah ya halicce su ne kawai don wuta jahannama. Wanda shine abin da ya faɗa mana a cikin alqur'ani. Allah ka saba mu bane. To yaya zaka gane su? Ai Allah bai bar maganar haka ba, sai yace ga yanda zaka gane mutumin da dama can halittarsa a duniya an yi ta ne don jahannama, daga nan duniya mutum yana sanin makomarsa. Allah ka tsare mu. Sai Allah yace lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata amma ba ta fahimta da zukatan. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, suna da idanu amma ba sa gani da shi. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, suna da kunnuwa amma ba su jin magana da su. Kaga kenan akwai zuciya, sai da zuciyar ba ta aikin ta. Sannan akwai idanu, idanuwan ba sa aikin da aka ce su. Sannan akwai kunnuwa, kunnuwan ba sa samarwa mutum abin da ya kamata a ce sun samar mishi. Sai Allah yake ula'ika kal an'ami, waɗannan mutumin da ya ɗauki waɗannan sifofi tamfar dabba ne, waɗannan mutane tamfar dabbobi ne. Idan aka ce tamfar dabbobi, ana nufin rayuwarsu gaba ɗaya. In ka dube ta, za ka ga yadda dabba yake rayuwa haka suke rayuwa. Saboda dabba in ta fita da safe neman abinci ne, ko in ka ga ta dawo ta gaji ne, sai bacci, sai abin da ya shafi sha'awa da biyan bukatarta. To haka rayuwarsu take, ba sa tunanin akwai makoma, akwai lahira, akwai tashin kiyama. A babu wannan tunani, babu lissafi. Shi yasa Allah yake bal hum abal, sun ma fi dabba bacewa. Saboda me? Ita dabba ai ba a dora mata at-taklifu ba, ba a dora ma dabba ta yi sallah, azumi da sauransu ba, amma kai an dora maka, sai ya zamanto ka gafalta. Saboda haka rayuwar dabba ta fi ta mutum ma amfani. Sai Allah ya ce to in kana neman gafalallu, ula'ika humul gafiluna, to waɗannan fa su ne. Ashe kana ganewa, gafalta shi ne mutum ya yi watsi da abu muhimmi, muhimmin abun da ya kamata a ce kana sane da shi, ya zama baka san shi ba. An baka zuciya don ka yi amfani da zuciyar nan, ka yi tunanin makomarka, amma tunaninka kawai iyakar duniya ce. An baka kunnuwa saboda ka ji magana ta alkhairi wanda zai amfane ka a makomarka, amma sai zama kunnuwarka na shirme ne na rayuwa ta duniya, daga kiɗa sai waka sai sauransu. Kaga kunnuwar da aka baka don su amfane ka, ka ji alkhairi wanda zai tserar da rayuwarka, ba su maka amfani ba. Sannan kuma ga idanun da Allah ya baka, ya zama baka ganin abin da zai tserar da kai sai abin da zai kai ka ga halaka. To akwai mutumin da gafalar tana mamayarsa gaba ɗaya. Idan gafala ta mamaye mutum gaba ɗaya, to wa'azi bai masa tasiri. Allah ka tsare mu. Wanda wannan ma Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul A'raf, alƙawari ne ya faɗa mana, yake gaya ma Annabi Musa alaihi salam, yana aya ta 146. Fa asrifu an ayati
الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
الله سبحانه وتعالى يا تبتر من إذن كفالة تارين جائرة يورمتو تو قبائر يوسباك أنفانسا baya tsina nama kansa komai wanda zai amfani makomarsa ta kiyama idan ga fala tarin jaye mutum Allah shi kare mu. Allah yayi alƙawari yace sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairi alhaqq wadanda suke girman kai a doron ƙasa babu haƙƙi to Allah yace nayi alƙawari zan kawar da ayoyi na gare su wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha koda sun ga wata aya ba za su yi imani da ita ba wa in yaraw sabila ar-rushd koda sun ga tafarkin shari'a la yattakhidhuhu sabila ba za su rike wannan tafarki a matsayin hanya na tsira ba wa in yaraw sabila al-ghayy idan sun ga wani tafarki na bata yattakhidhuhu sabila sai kaga suna rike wannan tafarkin wato idan Allah tabaraka wa ta'ala la'antar sa ta hau mutane to abin da ya kamata zaka ga ba shi suke yi ba saboda Allah ya alƙawari duk mai girman kai to Allah ba zai tabbatar da shi akan shari'a ba saboda wannan girman kan da yake tare da shi zalika bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyin mu wa kanu an hagatili kuma sun kasance gafalallu game da ayoyin nasallallahu alaihi wasallam wa alafiya saboda haka yasa gafalta matsala ce babban al'amari ne wajibi ne mu kiyaye kawunan mu game da abin da ya shafi gafalta wato shine watsi da al'amarin addini idan Allah ya baka hankali kai amfani da shi idan ba kai amfani da shi ba baka da hanzari da zaka ba mu Allah a kiyama babu abu na uku wanda ayan nan da farko ta suratul anbiya ita ke karantar da mu wato ita ce siffar mutane a duk sa'ilin da kiyama ta matso domin in ka dubi ayan iqtaraba linnasi hisabuhum lokacin hisabin mutane ya kusanta ya kusa wa hum fi ghaflatin duk da haka mutane suna cikin gafala a ƙarshe sai Allah ya ce ne mu'ridun suna tauda kai ga wa'azi wato duk fa'ilin da kiyama ta matso to jama'a dada nisantar wa'azi suke inji Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abu na uku da Allah ke tabbatar mana a farkon suratul anbiya natijatul ghafla sakamakon watsi da al'amarin addini hiyal i'rabu an shari'a za a waye gari mutane suna watsi da dokar Allah tabaraka wa ta'ala gaba dayanta wato idan kiyama ta matso to shari'a ne santanta ake ba ku santanta ba shine abin da Allah ke gaya mana iftaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghafla suna cikin gafala mu'ribun suna dada bijirewa suna dada kauda kai ga dokokin Allah tabaraka wa ta'ala wato abinda wannan aya take karantar da mu shine kullama qtarabatis sa'atu izdada an-nasu al-i'raba duk sa'ilin da kiyama ta matso to mutane dada watsi suke da addinin musulunci shine abinda Allah ke faɗa wanda gashi a fili ba sai an mata wilin sa ba iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabi lokacin hisabin mutane yana matsowa mutane suna dada shiga gafala sannan kuma suna dada bijire ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka saba mu bane wato akwai hadisin da yazo a sahihul bukhari yana kitabul fitan hadisi na 768 hadisin az-zubair bin adi al-kufi al-hamdani wanda yana cikin tabi'ai waɗanda sun yi rayuwa da sahabban manzon Allah duk da cewa ana sa shi cikin sigarun tabi'in az-zubair bin adi yace ataina anas ibn malik mun taho ga anas bin malik kun san kuma Anas sahabin manzon Allah ne ya girma a hannun manzon Allah sai da ya samu shekara 10 mun taba zuwa ga Anas wato a wannan lokaci suna karkashin mulkin wani da ake kiransa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi waliyan al-Iraqi min qibali Abdul Malik bin Marwan zamanin Abdulmalik bin Marwan shi yake shugabantar duniya sai ya sanya mutumin da ake kiransa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi shine gwamnansa ta yankin Iraq. To shi wannan kana ma'rufan bil zulmi, shi wannan mai mulki din Hajjaj ya shahara da zalunci sannan da zubar da jini da keta mutuncin salaf tabi'ai malamai sahabban manzon Allah ta'addi hurumatin Allah duk wata doka ta Allah bai dame shi bai keta yanda malaman tarihi suke faɗa game da shi. Saboda haka a wannan lokaci da wannan mai mulki ya tabbata a Iraki mutane sun shiga damuwa suka ce ai ga sahabin manzon Allah yana da rai shine Anas bin Malik, bari mu je mu same shi mu tambaye shi ko za mu ji wata fatawa ko za mu ji wani bayani da za mu samu sassauci a rayukanmu. Suka ce muka zo wurin Anas, lokacin Anas yana cikin ragowar sahabban manzon Allah, saboda Anas yana cikin sahabbai waɗanda suka daɗe su ne na ƙarshen mutuwa. Allah ya ƙara musu yarda. Da suka zo suka samu Anas bin Malik suka ce ga halin da muke ciki a wannan ƙasa a wannan duniya ga irin mai mulkin da muka samu. Sai Anas ya ce musu isbiru ku yi haƙuri, fa innahu dan ku abin da zan gaya muku babu maganin wannan damuwar sai dai haƙuri. Dalili la ya'ti alaykum zamanun, babu wani zamani da zai zo gare ku. Akwai riwaya ta Abdurrahman bin Mahdi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yace la ya'tikum amun, babu shekara ɗaya da za ta zo gare ku illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, face shekarar da za ta zo a bayan wannan ta fi wannan sharri. Inji Anas bin Malik. Kaga suna kukan damuwar sun samu wani azzalimin shugaba shine Al-Hajjaj bin Yusuf, amma sai Anas zai ce ku yi haƙuri domin wato babu zamanin da zai zo daga yanzu har tashin kiyama face wanda zai biyo bayansa ya fi wanda ya wuce muni ya fi shi sharri. Sai Annabi ya ce hatta talqaw rabbakum, har sai kun haɗu da Allah mahaliccinku. Lokacin da Anas ya gaya musu sai yake kar ku ɗauka kuma fahimta ta ce sami'tuhu min nabiyyikum, naji wannan magana ne daga annabinku daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa babu shekarar da za ta zo face ta fi wacce ta wuce muni, ta baɗi sai ta fi ta bana, sannan ta wacce za ta zo gaba sai ta fi ta baɗin. Yace hatta talqaw rabbakum, har ku haɗu da Allah mahaliccinku. Kaga kenan haƙuri ma ya fi muku, saboda duk abin da za ku yi ba za ku canza ƙa'ida ba, ba ku canza abin da Allah ya riga ya tsara. Wanda wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi baya ga cewar mun ce yana sahihul Bukhari. Sannan akwai riwaya da ta zo bi sanadin jayyid wanda riwaya ta al-Imam Tabarani hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud shi ma sahabin manzon Allah ne, ya ruwaito hadisi mai kamar haka, amma shi bai danganta hadisin da manzon Allah ba. Abdullah ibn Mas'ud ya ce laysa amun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, babu wata shekara a duniyan nan face shekarar da za ta zo a bayan wannan tafi wannan sharri. Kuma hadisin isnadinsa ya inganta. Sannan akwai hadisin Khaisama bin Abdurrahman, shi Khaisama bin Abdurrahman yake ba da labarin Abdullah bin Mas'ud. Yace Abdullah bin Mas'ud wata rana ya tambayi matarsa, yace mata al-yawma khairun am amsin, shin yau ne yafi ko jiya ne kam? Abdullah bin Mas'ud yake tambayan matarsa, kaga ita za ta dauka kamar tambaya ne, magana irin tsakanin miji da mata, tsakanin yau da jiya wanne ne yafi? Sai ta ce la'adari, kai na kasa ganewa. Wato saboda rayuwa da suke na kunci, saboda rayuwar da suke na kunci ita tana ganin ba bambanci tsakanin jiya da yau, saboda jiya an wuni babu abinci, yau ma an wuni. Sai ta ce kai ban iya bambantawa ba. Sai shi Abdullahi bin Mas'ud ya ce a lakin la'adari, ni kan na sani. Sai ta ce to wanne yafi tsakanin jiya da yau? Sai ya ce amsin khairun min al-yawmi, agwan majiya da yau. Sai ya ce mata wal yawmu khairun min gadin, kuma gwamma yau da gobe. Wa kadhalika, sannan gwamma gobe da jibi. Sai ya ce hatta ta kuma sa'ata, har zo lokacin da sa'ar karshe na duniya za ta tsaya. Haka za a yi ta yi gwamma jiya da yau, haka za a tafi har zuwa tsayuwar karshen duniya. Wanda hadisin mun ce isnadinsa yana da kyau, hadisin Abdullah bin Mas'ud. Sannan akwai riwaya ta Masruq bin al-Ajda wanda yana cikin almajiran Abdullah bin Mas'ud, shi ma ya yi magana game da malamin nasu Abdullah bin Mas'ud, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Ibn Hajar ya kawo shi a littafin Fathul Bari mujallal 13 shafin 23 yace la ya'ti alaykum zamanun a riwayarsa Abdullahi bin Mas'ud yace babu wani zamani da zai zo gare ku illa wa huwa asharru mimma kana qablahu face ya fi sharri akan zamanin da yazo kafin shi sai Abdullahi bin Mas'ud yace to amma sai ya fassara ya bada fahimtar sa shi idan aka ce wani zamani ya fi wani sharri mai ake nufi sai yace to ni a fahimtata ba ta ma masu mulki bane la inni la a'ni amiran khairan min amirin ba wai a ce wannan shugaba ya fi wancan bane in ce Abdullahi bin Mas'ud yana ba mu fahimtar sa wala aman khairan min amin sannan ba wai shekarar ce ta fi wata alheri ba sai yace walakin dadin duniya ya ta'allaka ne da malaman kwarai walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabuna malamanku masana waɗanda sun san fiqhu waɗanda sun san Allah sun san shari'a haka za su rika tafiya suna mutuwa da kadan da kadan summa la tajiduna minhum khalafa za a wayi gari waɗancan malamai masu tsoron Allah babu sauran irin su a doran kafa wataji'u qaumun yaftuna bi ra'ayhim sai a wayi gari wasu mutane sun taho suna ba da fatawa da ra'ayinsu sun bar addinin Allah wanda wannan bayanin Abdullahi bin Mas'ud shine yake ba da fahimtar sa game da abinda Annabi yake nufi da cewa babu shekarar da za ta zo face tafi wacce za ta biyo ta wato sauki wanda za ta biyo ta tafi ta sharri wanda in ka dubi Fathul Bari mujallal 13 shafin 23 sharhin sananan Umdatul Qari mujallal 24 shafin 184 sharhin sa yana nan tunda hadisin yana cikin Sahih Bukhari da Sunan Tirmidhi da riwaya ta Imam At-Tabarani da sauransu Al-Hasan Al-Basri daga cikin tabi'ai yana cewa ko da yake Annabi ya ce haka duniya za ta yi tafiya har zuwa ƙarshen ta wato wannan shekarar tafi wancan muni sai ce to amma karka dauka haka za a yi ta tafiya din sai ce la budda lin nasi min tanfisin Allah zai rika dan kawo numfasawa wato ana cikin irin wannan tafiya sai Allah ya kawo wani zamani ne dan dadi saboda ce alƙawarin Allah da yake fa inna ma'al usri yusra duk inda aka samu tsanani to sai an samu sauki saboda haka Allah ana cikin irin wannan sai ya kawo dan numfasawa amma fa ba wai za a canza bane ba zamanin da zai biyo haka Allah yake ta ɗebe albarka na addini har zuwa tashin kiyama Allah subhanahu wataala ya tsare mana aqida kuma akwai mutanen da ba sa farkawa daga wannan gafala din har sai sa'ar ƙarshe din ta tsaya wanda wannan yana daga cikin abin da ita wannan sura take karantar da mu suratul anbiya tana karantar da mu hadarin gafala hadarin watsi da al'amarin addini akwai mutumin da ba zai dawo hankalinsa ba sai ranar da aka busa kahu wanda ya zo cikin suratul anbiya din nan aya ta 97 inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce iqtarab al-wa'dul haqq
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ
الله سبحانه وتعالى سورة الأنبياء وجنكر شيئا سورة آيات 97 yace waqta rabal wa'dul haqq alqawarin gaskiya dai ya mato ya kusanta lokacin da alqawarin Allah na tashin duniya yazo fa idha hiya shafifatun absarul ladina zalamu kafaru fa idha hiya shafifatun absarul ladina kafaru sai gashi fuskokin wadanda suka kafurta wato sun san dare idanunsu sun san dare saboda abin yazo musu kwatsal suna cewa ya wailana kad kunna fi ghaflatin min hadha ya kai can mu mun kasance cikin rafkana mun kasance cikin gafala game da wannan al'amari na sa'ar karshe na duniya bal kunna zalimin a haƙiƙa mun zalunci kawunan mu wato wannan ya nuna cewa akwai mutumin da gafalar sa ba ta karewa har zuwa mutuwar shi Allah ka tsare mu saboda haka isa Allah tabaraka wa ta'ala a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya kammala shari'a gafalan nan ita za ta rika samun mutane da kadan da kadan har zuwa tashin kiyama, wanda wannan ya zo cikin alqur'ani kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul maida aya ta 3 yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
wa raditu lakum al-islam dinan. فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يسوك الدعاية أكت سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم أيو نا كملامك الدينك وأتممت عليكم نعمتكم نا تكامك نعمتا wa rabitu lakum al-islam dinan, na yarda musulunci ya zama addinin ku. Kaga Allah ya riga ya cika addini a zamanin manzon Allah, an gama. Shine Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah a littafin Ilamul Muwaqqi'in mujallad na 3 shafi 163 yace shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shari'atun mu'talifatin nizam muta'adilatul aqfani mubarra'atun min kulli naqsin. Shari'ar da Allah ya ba mu annabi ta barranta babu na ƙasa ko kaɗan a tare da ita. Shari'a ce cikakkiya, mutahhara min kulli danasin, ta tsarkaka daga kowane dauda musallama lashiyata fiha mu'assafatun alal adli wal hikma wal maslahati war rahma. Wato shari'a ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ta da adalci, ya tsara ta da hikima, ya tsara ta da maslaha, ya tsara ta da rahma. An riga an gina foundation ɗinta, an gama ginin, an yi rufi, sai aka kammala, aka ba da kinsa ga manzon Allah. Saboda haka idan haramat fasadan, Ibn al-Qayyim yace idan musulunci ya haramta wani abu, to ma huwa aula minhu aw nadhiruhu, ba za ka taɓa samu wato alheri tare da wannan abin da Allah ya haramta shi ba. Idan Allah ya ce abu kaza haramun ne a cikin Al-Qur'ani, to za ka samu abin ba shi da kyau. Wai idan kuma Allah ya ce abu kaza mai kyau ne, to la shakka wannan abin mai kyau ne. Ra'at ma huwa fawqahu aw shibhahu, za ka samu shari'a tana kiyaye maslaha ta rayuwar dan adam da abin da zai zama amfani ne ga mutum, wanda shi ne abin da Allah yake nufi da cewa atmamtu alaykum ni'mati, na cika muku ni'imata. Wato musulmi baya buƙatar neman wata ni'ima a wajen wata al'umma sabanin manzon Allah. Ni'ima an riga an cika ta ga manzon Allah, addini an riga an kammala shi. Shine Ibn al-Qayyim yace lam ta'mur bi shay'in fa yaqulu al-aql lawna had anhu, idan shari idan annabi yace kar ku yi kaza, to babu wani hankali da zai ce kai ina ma annabi ya ce ayi. Idan Allah yace kar ku yi, to ba mu cewa a dama an ce ayi shi yafi. Idan Allah ya ce a aikata, to ba za ka ce da ma an hana aikatawa shi yafi ba. La, saboda musulunci Allah ya tsara shi akan maslaha ta rayuwa, ta kunshi dukkan ni'ima wato wanda ya shafi rayuwar dan adam. Wa abahat kullu tayyibin, don haka idan shari'ar musulunci ta ce wannan abin halal ne, to wallahi kai nazari za ka ga ba ta inda wannan abin ya lalace, za ka ga ya dace a ce wannan abin halal ne. Sai ya ce don haka ba yanda za a yi a ce shari'a bayan ta cika mutum zai taho daga baya ce an tukammala bi siyasati malikin, ai musuluncin baya cika sai an nemo, sai an hada da tsarin mulkin wani. Idan an hada musulunci da tsarin mulkin wani, to musuluncin zai yi kyau. Ibn al-Qayyim yace aw ra'ayi zai ra'ayin, ko a ce a'a to musulunci yayi kokari ta wannan gefe, amma da za mu hada da ilimin wani, to da musulunci yayi kyau. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yace babu wannan, don haka yasa Allah yace laqad akmalaha allazi atamma ni'matahu alaina bi shar'iha qabla siyasati al-muluki. Allah ya cika shari'ar musulunci kafin siyasar masu mulki, kafin a kirkiro democracy. Allah ya gama shari'a ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kafin wani mai ilimi ya samu ilimin sa. Duk wani ilimi da kake gani ya shahara a duniya a yau, zuwan musulunci ya tsira ya riga shi, zuwan musulunci ya riga shi. Shine yace wa aqisatul qiyasiyin, da qiyasin masu qiyasi, sai yake cewa don haka bai yiwuwa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku umarni sai a ce a'a ga ilimi ya taho a yanzu wannan ilimin ai dole sai an bi shi in ba haka ba za a fada halaka ibn qayyim yace aina haula'i waqta nuzuli qawlihi fil ma'ida ina malamai suke a ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum ina kuke ranar da Allah yace na kammala muku addinin ku na cika muku ni'imata wa rabitu lakum al-islam dina shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad taraktukum ala al-mahajjati al-bayda manzo Allah yace na barku akan hanya farakal layluha ka nahariha dare da rana idan kana musulunci babu duhu la yaziku anha ba'di illa halikum babu wanda zai kauce ma wannan tafarki nawa a bayan na tafi sai halakake duk wanda kaga ya bar tafarkin manzo Allah to ya halaka ga inda annabi ke cewa ma taraktu min shay'in yuqarribukum min al-jannati babu abinda zai kai ku kusa da aljanna wa yubaidukum anin nari abinda zai nisantar da ku daga wuta illa a'lamtum kumuhu face na sanar da ku wannan abin kaga wannan magana ce ta Ibn Qayyim wanda ta zo cikin Ilamul Muwaqqi'in mujallal na uku shafi 163 wato a ranar da Allah ya cika addini ga annabinsa idan aka ce an cika addini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka daina tunanin akwai wani ilimi da zai yi tasiri ga addinin musulunci har duniya ta tashi babu shi babu wannan ilimi malamai suna cewa da dukkan malaman duniya za a haɗu a ce za a halatta abu ɗaya da annabi ya haramta wallahi aikin banza suke wannan abin baya canza hukuncin da Allah ya riga yi saboda Allah ya riga ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum na riga na cika muku addini kaga kenan babu wani sabon abu da zai shigo addinin musulunci babu kuma abin da zai ragu ma addinin musulunci abin da ke sa mutane su yi watsi da shari'a ga balance Allah ka tsare mu saboda haka yasa akwai almajirin Imam Malik ana kiransa Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn al-Madishun at-Taymi almajirin al-Imam Malik Allah ya musu rahama yace yaji al-Imam Malik yana cewa man ahdatha fi hadhihi al-ummati shay'an duk wanda ya kirkiro wani abu ga al'ummar Annabi Muhammad lam yakun alayhi salafuha abin da ya kirkiro a da babu shi faqad za'ama anna rasulullahi khana ar-risala to kamar yana cewa annabi ya ci amanar Allah ne idan har ka kirkiro wani sabon abu ga musulunci a yau to kamar kana nufin annabi ya ci amanar manzanci saboda ka yanzu kai zaka gyara abin da manzon Allah ya bata Allah ka tare mu saboda ka sai al-Imam Malik yace li'anna Allah ta'ala yaqulu saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na wato na kammala muku addinin ku na cika muku ni'mata shine al-Imam Malik yace fa ma lam yakun yawma idhin dinan duk abin da bai zama addini ba a wancan zamani fala yakunu al-yawma dinan to fa ba zai zama addini ba a wannan zamani duk abin da babu shi a zamanin manzon Allah babu shi zamanin sahabban manzon Allah babu shi a zamanin tabi'ai waɗanda su ne urun al-fadila su ne karnoni masu albarka ba a misali da wata shekara in banda waɗannan guda uku saboda haka ba daidai bane ka ba da misali ai shekara ta dubu kaza an yi kaza la guda uku suke da albarka karnin manzon Allah karnin sahabban manzon Allah karnin tabi'ai su ne hujja ga addinin Allah amma duk abin da ya biyo bayan wannan shirme ne tarihi ne kawai tarihi ku baya zama hujja a addinin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa al-Imam Malik yace duk abin da bai zama addini ba a da to wallahi ba zai zama addini ba a yanzu kaga wannan ishara ce da malamai suke mana yanda zamu tsira kada gafala ta kwashe mu sa'ar karshe na matsowa muna raguwa muna na ƙasa ta fashin imani wanda wannan in ka dubi littafin Ibn Hazmi al-Ihkam fi usul al-ahkam juz ila shida shafin 225 zaka gani haka nan yana kitabul i'tisam na al-Imam Shatibi mujallal na farko shafin 464 Ibn Qayyim juziyya al-littafin Ilamul Muwaqqi'in ya ci gaba da cewa shari'ar musulunci ta kammala wa bil jumlati faja'ahum bi khairi ad-dunya wal akhirati bi rummatihi abinda manzon Allah ya zo da shi ya zo da alkhairin duniya ne da lahira a dunkule ولم يخرجكم الله الى احد سواه banda annabi babu wanda aka ce kana da bukatar shi duk dan adam kana da bukatar shi kafin ka tsira babu shi fa kaifa yuzannu anna shari'atahu al-kamila allati ma faraka al-alama shari'atun akmalu minha naqifa taya za a yi a samu lokaci da malamai za su yi tunani wai shari'an nan da Allah yace ya cika ta ga manzon Allah sai a ce yanzu shari'an nan tana da nakasa ga halaka za ta same mu in ba mu gyara shari'ar manzon Allah ba jama'a ku lura da inda muka ta san mu halaka abinda fa annabi yace ya riga ya cika addinin ya gama shi a zamanin manzon Allah ai riga an gama komai ba abin da ya rage mana sai dai mu bi abin da Allah ya shar'anta yanzu za a wayi gari malamai za su ce a'a yanzu in mun bi wannan abin da annabi ya zo da shi wannan tsari idan mun bi shi halaka ce dole ce mun hada da ilimin likitoci nas'alullahi as-salamata wal afiya Allah ka tsare mana imani shi ne ibnu al-qayyim yace faman wa man zanna zalika duk mutumin da ke tsammani akwai wata gaba na shari'ar musulunci annabin nasi hajatun wato mutane suna da bukatar wani abu kafin su yi aiki da sunnar manzon Allah ana bukatar ilimin wani in ka yadda da wannan ibnu al-qayyim yace to kamar kana cewa duniya tana bukatar wani manzo don zamanin manzon Allah ya wuce wallahi haka nan mutum yake nufi idan har kana nufin sunnan nan da annabi ya kawo mana bata isa ba sai mun hada da wani ilimi idan ko zamu bi sunnar manzon Allah zamu halaka me kake nufi sunnar manzon Allah lokacin ta ya wuce kenan ko muna bukatar sabon manzo wannan shine abin da kake nufi saboda don dabarar an ce maka ga wata sunna ta annabi da an kai shekara 1400 ana riko da ita sai a wayi gari a yau a ce a'a in mun rike ta zamu halaka ai ya kamata mu barta me kake nufi kana gaya wa mutane abinda Allah ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum bi cika ba yanzu akwai wasu malamai da za su cika kenan ko wa atmamtu alaykum ni'mati ni'mar da Allah ya zo mana da ita ta hanyar manzon Allah wannan ni'imar ba ta cika ba dole sai mun hada da wani ilimi Allah shi kare mu da imani hadisin tafsirin al-Imam at-Tabari inda zaka dubi fassarar ita wannan aya aya ta uku ta suratul ma'ida akwai sahabi da ake kiransa Antaratu Shaybani yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wanda ya zo cikin riwaya ta Imam at-Tabari shi kansa wanda ya kawo a suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wato al-Imam at-Tabari ya kawo misali da labarin wani sahabi da ake kiran shi Antaratu Shaybani wato yace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku sai yace wa zalika yawmul hajj al-akbar ranar 10 ga watan Zulhijja ranar babban sallah kaga an sauko arfa kenan a ranar 10 ranar ce Allah ya saukar da wannan aya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Annabi ya kusa barin duniya kenan tunda an cika addinin musulunci a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya baka Umar sai Sayyidina Umar ya fashe da kuka a wurin sai manzo Allah ya ce masa ma yubiki kamar yasa ka kuka ya kai Umar sai Sayyidina Umar ya ce abukani abinda yasa ni kuka ya Rasulullah anna kunna fi ziyadatin min dinina da kullun ƙari muke samu a addininmu mu samu ƙari ta sallar mu samu ƙarin bayani ta azumin mu ta hajjin mu ta zama da iyalan mu ta rayuwar mu gaba ɗaya kullun ana ƙara mana wahayi kaga ana samu albarka daga wajen Allah to amma ga shi Allah ya saukar da cewa al-yawma akmaltu yau fa na cika sai na umar yace fa amma iz kamula tunda an cika shi fa innahu lam yakmul shay'un illa naqafa to fa duk abin da aka ce an cika shi to daga ranan me zai faru raguwa zai dinga yi har ya kare sai manzo Allah yace sadaqta ka faɗi gaskiya Umar kaga kenan zamanin manzo Allah an cika shari'a bayan an cika wannan shari'a fa ai ba wai shari'ar za ta tsaya haka bane raguwa za ta yi ta yi kar ka dauka za ta tabbata yanda take la raguwa za ta yi ta yi amma me ke sa ta ragu ba a gane ba shine gafala, shine abinda Allah ya faɗa mana. Gafala ita ce take sa addinin yana lalacewa, amma mutane ba su gane ba, suna ɗauka ma gyaran addini suke yi, ba su san cewa lalacewa ba ne. Kamar yadda sai na Umar ya faɗa, kuma haka wannan rubuwar za ta ringa tabbata har tashin kiyama, wanda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ne, wanda ya zo cikin hadisin Huzaifa. Huzaifa ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yadrusul islamu kama yadrusu washyu saudi, musulunci yana kodewa kamar yanda tufafi ke kodewa. Yanda tufafi yake kodewa, to haka nan musulunci shi ma yana kodewa. Sahabbai suke tambaya ga Annabi ya za a yi musulunci ya kode ya tsufa, sai manzo Allah yake la yudra ma siyamun, za a kai lokacin da mutane ba su ma san azumi ba. Kaga dai yanzu muna azumi ko? Manzo Allah yake to za a kai zamanin da akwai musulman amma ba su san ma azumi ba, wala sadaqatun, ba su san zakka ba, wala nusukun, ba su san aikin haji ba. Manzo Allah yake wa yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi layla, a dare daya Allah zai zara alqur'ani daga doron duniya. Alqur'ani za a dauke shi, kuma Annabi ya fassara yanda abin zai faru, saboda kare bar mu ma a cikin tunani. Manzo Allah yake fala yabqa fil ardi minhu ayatun, Allah ba zai bar aya daya a doron kasa ba, saboda ka in ma mahaddacin alqur'ani ne kana tashi a bacci sai ka nemi alqur'ani ka rasa. Allah ya dauki abin shi. Duk inda littafi yake da rubutun aya ta alqur'ani, in ka duba babu ita, saboda Allah ya dauke. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yake wa yabqi tawaifun minan nas, amma duk da haka za a samu raguwar jama'a. Ash-shaykhul kabir zaka ga tsoho tukun wal ajuzul kabira, za a samu tsoho da tsohuwa. Kai ne addinin ku, za su ce adarakna aba'ana ala hadhihi al-kalima, to kowa da addinin sa, amma dai mu mun tashi mun tarar da iyayenmu suna riko da wannan kalma la ilaha illallah, fa nahnu naquluha, don haka muna faɗa, don haka muna ganin shine addinin mu. Amma banda kalmar shahada ba su san komai a addinin musulunci ba. Ya kare ta ya aka yi musulunci ya kare? Saboda Allah yana dauke shi da kadan da kadan, sai an waye gari babu shi a duniya. Wanda hadisi yana sunan Ibn Majah Kitabul Fitan, yana silsilatu sahiha, hadisi na 87, wanda wannan cike nuna maka cewar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zamanin Sayyidina Umar, da ya masa da Sayyidina Umar ya fashe da kuka, wanda Allah ya tambaye shi me yasa kake kuka, yace eh to tunda Allah ya cika addini kaga kenan raguwa addini zai riga yi. Sai manzo Allah yace gaskiya ka faɗa, raguwa ce musulunci zai yi ba karuwa ba. Saboda haka in kana da rai sai kaga wata sunnar Annabi an daina aiki da ita, ka kuka da kanka, wallahi ka kuka da kanka, ka sani bala'i ne ya zo ma duniya, ba rahama ba ce ba tsira ba ne. Duk sa'ilin da aka ce ma ga wata sunna ta manzon Allah ana rike da ita tsawon shekara 2000, ba a bar aiki da ita ba. Yanzu sai ga zamani ya taho, duk ƙanyar da za a maka a tara da wani ilimi, ka ji tsoron Allah, ka sani musiba ce gare mu, domin babu yanda za a yi na ƙasar musulunci ta zama cigaba ga addinin da muke rike da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa da sunnar manzonsa, ya tabbatar da mu akan wannan tafarki, ya gafarta mana kurakuranmu, kuma Allah ya karbi ibadanmu, ya karbi azuminmu, ya sa wannan fitina da ta samu ƙasa da kuma duniya ta zamanto bayanta ya zama alkhairi ga addinin musulunci da kuma musulmai baki ɗaya. Allah ya ba mu daman dacewa da jarabawar da ya mana, ya ƙarfafa tauhidinmu, ya ƙara mana son Annabi da kuma son addinin musulunci, ya ƙara mana son juna ba nisantar juna ba, ya ƙara mana tabbata akan tafarki na ƙwarai akan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.